sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin
Birnin Ibadan da Jihar Oyan.
Jama'a sai a gafarte mu da za a iya samun mu a radio amfani da Sarauniya da Far'a da kuma Zango Africa FM a Jamhuriyar Nijar sai kuma Alfa Radio dake birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari assalamu alaikum, alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Talata ta ƙarshe a watan Agusta shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce idan har shugaban Amurka Donald Trump na son tattaunawa to dole ne ya dauki matakin farko shine ya dage duk wasu takunkumi da ya kakkaba wa Iran. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da Bankin Raya Afrika sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimakawa kamfanonin mata a Afrika.
Kanin labaran kenan, ofishin jakadancin Najeriya a Amurka ya maida martani kan batun kama waɗansu 'yan Najeriya da hukumar yaƙi da manyan laifuka ta Amurka ta yi bisa zargin su da damfara. Za ku ji bayanan ofishin. Sai kuma matakan da rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa take ɗauka na daƙile ayyukan ta'addanci. Muna da kuma rahoto kan sabon salon da rundunar Operation Lafiya dole ke ɗauka na ganin bayan ƙungiyar Boko Haram a Najeriya. Sai kuma shirin noma tushen arziki.
A shirin na yau za mu leƙa birnin Ibadan ta Jihar Oyan Najeriya, sannan daga bisani mu koma birnin Yamai da kuma Madawa duk a ƙasar Jamhuriyar Nijar.
To sai ku kasance tare da mu domin jin abin da ya kai na batsari wannan zagaya. Binta Yero za ta karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email, amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce idan har shugaban Amurka Donald Trump na son tattaunawa to dole ne ya dauki matakan farko shine ya dage duk wasu takunkumi da ya kakkaba wa Iran. Rouhani ya ce Iran ta bayyana cewa bata da wata niyya ta kera makaman nukiliya, sannan ya kira takunkumin ba bisa doka da rashin adalci ba. A jiya Litinin, Trump ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin 'yan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta kawo ƙarshen shirin nukil Iran. Sabuwar yarjejeniyar za ta maye gurbin ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 wacce Trump ya janye daga ciki a bara. Trump, wanda ke magana bayan taron G7 na shugabannin manyan kasashen duniya a Faransa, ya ce ina ganin Iran za ta zo ta buƙaci a Ghana. Mai baiwa fadar White House shawara kan harkokin tsaro John Bolton ya isa birnin Kiev. Ziyararsa ta farko da wani babban jami'in Amurka ya kai da ƙasar Ukraine tun bayan zaben shugaban Volodymyr Zelensky a watan Afrilu. Jakada Bolton ya zo nan ne don nuna goyon bayan Amurka ga Ukraine da yankinta da kuma dangantakarta da kasashen Turai. Yana sa ran yin tattaunawa mai ma'ana da jami'an Ukraine, a cewar wani sakon Twitter da ofishin jakadancin Amurka a Kyiv ya kafe yau Talata. Kwana ɗaya kafin wannan ziyarar, Bolton ya aika da sakon Twitter da ke cewa Amurka na goyon bayan yunkurin Zelensky wajen samar da sauyi da kuma kafa hanyar da za ta kai da ci gaban Ukraine, duk da fadan da ake ciki gaba da tsakanin dakarun gwamnati da 'yan awaren da Rasha take marawa baya a gabashin kasar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da Bankin Raya Afrika sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimakawa kamfanonin mata a Afrika. An bayyana wannan shiri ne a babban taron G7 a Biarritz na ƙasar Faransa, kuma manufar wannan shirin shine samar da bashi ga mata 'yan kasuwa a fadin nahiyar Afrika na tsawon shekara biyar. Wata fitacciyar mawaƙiyar ƙasar Benin mai suna Angelique Kidjo, wadda tamkar jakadiya ce ta manufofin kungiyar UNICEF wadda kuma aka santa da yada shirin ba Bankin Raya Afrika din, ta hada kai da shugaban Macron wajen yada shirin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. jiya Litinin Amurka ta ce za ta sa ido sosai kan kudirin gwamnatin rikon kwariya ta kasar Sudan ga mutunta yancin bin adama da demokradiya da kuma zaman lafiya kafin Amurka ta yanke shawarar cire Khartoum daga cikin jerin kasashen da take tallafawa ta'addanci idan har duk bangarorin suna yin cikakken aiki zamu hazanta cikin sauri in ji wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka an rasar da sabon prime minister a Sudan Abdalla Hamdok sunayen masanin tattalin arziki wanda zai jagoranci gwamnatin rikon kwariya ta Sudan dadin nasa na zuwa ne watanni hudu bayan da aka hambarar da tsohon shugaban kasa Umar al-Bashir wanda ya kwashi kusan shekara 30 yana mulki kasar Brazil ta ki karban taimakon da manyan kasashen G7 suka yi mata domin yaki da wutar dajin nan da ke ta ci gaba a kasashen yankin kurmin nan na Amazon ta ce za a iya amfani da kudaden ta hanya mai kyau a kasashen Turai shugaban ma'aikatan shugaban kasa Jair Bolsonaro Onyx Lorenzoni shine ya fada wa shafin yanar gizo na G1 jiya Litinin cewa Brazil ta gode da tayin amma watakila kudaden za su fi kyau idan aka amfani da su wajen cigaban gandun daji a Turai rashin karban tallafin ya zo ne bayan da minister muhalli na Brazil Ricardo Salles ya ce Brazil za ta yi maraba da duk wani tallafi Shugabannin kasashen duniya da za su yi taron G7 a kasar Faransa sun kuduri aniyar samar da dala miliyan 22 don yankar wutar dajin nan da ke barazana a kasashen yankin kurmin nan na Amazon a nahiyar kudancin Amurka.
Ta gaida Hadiza Kyari da karantun labarai. Kuma da labarin bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda aka bude taron rundunar yan sanda ta kasa da kasa da niyyar yaki da ta'addanci kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya hada mana.
We are all know how transnational threats such as terrorism, cross-border trafficking,
Wakilin babban sakataren rundunar yan sanda ta duniya kenan Mr. Keji Meslin Abe ke jawabi yayin bude taron rundunar na mako daya a nan Abuja inda yake bayani dangane da barazanar ta'addanci farar baya da mutane da ma zamba cikin aminci ta yanar internet ke zama sinadarin rura rutar rikici da barna a kasashe inda yake jaddada cewa hukumar yan sanda ta duniya za ta taka rawa sosai wurin sa ido kan wannan matsaloli domin a dakile su wannan taro dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI ta banka da wani gaggarumin damfara da wasu ƴan Najeriya suka tafka na makudan daloli na tambayi Sofeta General na ƴan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ko me zai ce akan haka
eh to kasan da duniya yake muna da yawa ƴan Najeriya suna ko ina duniya kuma yawancin ƴan Najeriya an san ba mutanen banza bane kalilan ne wanda suke fitowa suna bata sunan Najeriya amma tun da aka kama su dole hukuma ta hukunta su an ka duba duk wanda aka kama din mazauna can ne ba nan Najeriya ba ƴan Najeriya na mazauna can
shi ma shugaban hukumar EFCC a Najeriya kwamishinan ƴan sanda Ibrahim Mago ya shaida min cewa wannan kame da hukumar FBI ta Amurka ta yi su ma hukumar EFCC sun taka rawa
ai kafin ma kama su din mun yi aiki tare da su FBI da sai anan mun yi aiki tare a Lagos mun tariki a Port Harcourt Benin har yanzu muna aiki tare ai ba su ne su kama su ba su kadai ne suke kame kame ba kuma muna nan muna kame kame
Allah ba goro ku wanda za ku ga tare
operation tare muka yawanci akwai wanda aka yi a country nan tare muka yi ka san an yi publishing name sun wajen about 70 people a ciki akwai wanda mun kama su wanda har yanzu haka suna custody namu akwai wanda muna mun kai su court ana prosecuting nasu
akwai wanda za a kai su America can daga nan
wannan bai taso ba tukunna sai an ci gaba da bincike an je kotu akwai procedure na extradition ai
in na fahimce ka kuna da yarjejeniyar aiki tare da hukumomin FBI na America
yes correct
kuma yanzu muna son jin samun wani karin ci gaba nan gaba kadan
eh to yanzu mun fara operation din seriously dan muna da list namu mu ba za mu duba nasu list din kuma mu zaro muku abubuwan da muke da shi na ga maka a cikin wanda suka cire list din yanzu haka suna wajen mu suna
a wani karin ci gaban kuma hukumar ta EFCC ta sake cafke karin wasu ƴan damfara ta yanar gizo su 33 hukumar ta ce ta damke su ne a Owerri babban birnin jihar Imo a jiya Litinin kuma tana ci gaba da gudanar da bincike da zaran ta kammala kuma za ta gurfanar da su gaban kotu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yayin da wannan taro ke ganin batun damfara matsayin wani lamari da ka iya yayata ayyukan ta'addanci, ofishin jakadanci Najeriya a nan Washington DC ya bayyana damuwa ganin yadda wannan halin da waɗansu suka mayar sana'a yake neman ci gaba da haɓaka. A cikin hirarsa da sashen Hausa, mukaddashin jakadan Hassan ya ce 'yan Najeriya sun daɗe suna wannan laifi.
A zahiri idan ta ba zancen mamaki, domin 'yan Najeriya an daɗe ana wannan abin. Tunda an addade mu da complain na suna zuwa daga Najeriya lokacin ba internet ba, suna yin takarda, aka zo ana yin fax, aka zo ga internet yanzu. To abin suna progress ne har zuwa yau. To abinda dai ya dan babu mamaki, ba mu zaci cewa abin yana da yawa haka ba. Kuma Nigerian government an yi complain, an yi mutane ana ta, na tuna lokacin da aka kafa EFCC sun tashi tsaye, sun buga, amma abin ya ki cinyewa. To gashi an kawo wannan matsayi.
To ranka daɗe, tunda yake gwamnati ta san 'yan Najeriya sun daɗe suna irin wannan damfara, menene yasa ba a ɗauki matakan daƙile ta, musamman dai wannan hanyar intanet, tunda dai duk abin da ka aika waɗanda suke da ƙwarewa a hanyar sadarwar yanar gizon nan har ma za su iya nuna ainihin ɗakin da aka aiko da wannan saƙon. Menene yasa gwamnatin Najeriya ba ta ɗauki matakin daƙile wannan ba har ya kai irin haka?
Ainihin akwai gwamnatin da ya ɗau matakai akan wannan abin, gwamnatin Najeriya ce. Domin yayin da kan haka an yi hukumomi irin su EFCC, irin su ICCC, akwai hukumomi da yawa da aka bubbuɗe, kuma an ɗauki tsauraran matakai akan wayannan. Amma akwai Abuja, ai mutum ya kai kayan kasuwa, an ba a saya ba, ai zai koma gida da shi ko?
Ranka ya daɗe.
Nigerian government suna kokari, suna duk abin da za su kama su da aka yi. Ai da support na Nigerian government ne, da cooperation na Nigerian government, you know, so
to
agencies na mu suna kai, amma mutanen da suke wannan abin su kuma suna samun kuɗin banza, suna bushasha, suna abubuwa. To akwai abin da ake cewa yana enticing din yara kanana.
To waɗanda aka kama nan, akwai waɗanda suke shawarta cewa a mai da su Najeriya a shari'anta su a can, akwai kuma waɗanda suke cewa inda suka yi laifi nan ne ya kamata a hukunta su. Waɗansu ma suna ganin cewa kasancewa sun yi kuɗi ta wannan damfara, in aka kai su gida Najeriya da yake ana fama da cin hanci da rashawa, ba lalle ne a hukunta su yadda ya kamata ba. Kai a ganinka me ya kamata a yi?
A'a, ai mutum inda ya yi laifi nan ake hukunta shi, inda mutum ya yi laifi nan ake hukunta. Amma akwai agreement tsakanin kasashe, an akwai wannan agreement din sai a yi, amma dole sai an gama shari'a, an ba da hukunci, sannan kafin a zo a yi zancen abin nan. Ka yi laifi an samu kana da baki ne, ai sai abin da hukuma ya sayi da kai.
Hassan da ofishin jakadancin Najeriya a nan Amurka da ke birnin Washington DC. To batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai da yamma, za ku iya zuwa shafinmu na Facebook domin samun ƙarin bayani. Bari mu rufe taskar hotonnin namu da harkokin jami'an tsaron Najeriya, inda suke ci gaba da ɗaukar sabbin matakan toshe hanyoyin da ake taimakawa ƙungiyar Boko Haram, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Husaina Muhammad ta haɗa mana.
Rundunar soji ta ofishin lafiya Dole sun kone motoci guda hudu cike da kifi bushashe da ake kira banda, wanda aka yi dabarar boyewa cikin dusar wake da kuma fata inda suke zargin na ƴan kungiyar Boko Haram ne. Komandan da ke lura da shiyar Arewa maso gabashin Najeriya, Manjo General Olusegun Adeni, yace ƴan kungiyar Boko Haram suna sana'ar sai da kifi domin su samu hanyar samun kuɗi don gudanar da harkokin ta'addancin su a yankin Arewa maso gabashin Najeriya. Yace jami'an tsaro na farin kaya da ake kira Civil Defense su suka yi nasarar cakke waɗannan motoci.
No take part in illegal fishing business. Do not allow your members to be carrying fish for Boko Haram. Let us end this insurgency once and for all. Boko Haram without revenue is a finished Boko Haram.
Ya kira yi ma'aikatan da ke lura da zirga-zirgar sufuri da kada su bari a yi amfani da mambobinsu wajen marawa ƴan kungiyar Boko Haram baya. Yace duk wanda aka samu da aikata laifin haka za a dauke shi ne a matsayin ɗan kungiyar Boko Haram. Ya kuma ƙara da cewa duk wanda ya bari akai amfani da motar hawansa za a kone kifin tare da motar tashi. Ya ci gaba da cewa idan har aka toshe duk wata hanyar samu na ƴan kungiyar Boko Haram to lalle ne za a kawo ƙarshen su. Yace abun mamaki ne a dinga gani ƴan kungiyar Boko Haram suna amfani da motoci masu yawa wanda zai sa mutun tunanin inda suke samun mai ko kuwa kudin mai. Yace akwai wasu bata gari da suke sayan kayan ƴan kungiyar Boko Haram, sannan akwai wasu da suke sama musu man fetur wanda hakan yake ƙara rura wutar ta'addancin da suke aikatawa. Yace za a hukunta duk wanda aka kama da aikata laifin haka domin ya zama darasi akan sauran jama'a. Mataimakin komandan jami'an tsaron farin kaya ta Civil Defense yace jami'an sun cakke motocin ne dauke da kifi akan hanyar Gamburun Gala inda aka lullube da dusar wake don a dauke hankalin jami'an a yayin da suke gudanar da bincike akan hanya. Jami'an tsaron dai na ci gaba da kokarin ganin cewa an dakile duk wata hanyar da ɗan kungiyar Boko Haram suke samun kuɗi don tabbatar da kawo ƙarshen su a ƙasar Najeriya. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
To kada dai a shafa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka bin na Washington DC inda goguma na Washington ke cewa karfe 11:17 na safi. Ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na yau za mu leƙa birnin Ibadan ta jihar Oyon Najeriya domin jin yadda taron masu samar da iri na kayan amfanin gona ya gudana. Sannan daga bisani mu koma birnin Yamai da kuma Madawa duk a ƙasar Jamhuriyar Nijar domin jin halin da ake ciki akan ƙoƙarin bunƙasa noman shinkafa da kuma yunkurin farfado da farashin albasa. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla, bari mu dauko shirin daga jihar Oyon Najeriya inda aka gudanar da wani taro akan samar da irin kayan amfanin gona daban-daban. Daga bisani kuma Hassan Umaru Tambuwal ya ji ta bakin ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro.
Ina sunan
sunana Dr. Salisu Ahmad Gusau.
Dr. me kawo ku Ibadan?
Abin da ya kawo mu Ibadan domin mu kirkiro hanyoyi da zamu taimaka ma sabon doka da shugaban kasa ya sa mana hannu don mu inganta aikin mu kuma mu tabbatar da mun yi aikin mu yadda ya kamata domin manoma su samu iri mai inganci kuma mai kyau domin harkar noma ta Najeriya ta bunƙasa. Domin idan ba iri mai kyau to ba za a samu harkar noma ta yi yadda ake so ba.
Takamman mai menene sunan ma'aikatar ku kuma menene aikin ma'aikatar ku?
Sunan ma'aikatar mu National Agricultural Research Council, wato ma'aikatar da ita ce take tabbatar da samun iri mai kyau mai inganci ga duk manoman Najeriya.
To a can birnin Yamai ma ta kasar Jamhuriyar Nijar taro ne aka gudanar akan shirin bunƙasa noman shinkafa daga nan zuwa shekara ta 2023 ta yadda dan Niger zai samu damar ciyar da dan Niger. Daga bisani dai Sule Mumudi Barma ya zanta da mamman Sani Abdu akan wannan taro.
To karin bayani da zamu bi sa wannan program na shinkafa wato shine dai shugaban kasa ya sa an yi bincike bisa noman shinkafa a Niger. To mun gani dai shekara aru-aru noman shinkafa Niger bai ci gaba. Shinkafa da ake noma ba ta isa a Niger kuma ga al'umma tana karuwa. To mun kai bincike mun ce daga nan zuwa 2025 kaman lokacin da aka diba na karnin ci gaban dan Adam wato Niger za ta bukata wajen ton 170 na shinkafa. Shi ko alhali a yanzu abinda ake noma ton 130 ne. To kun ga kenan muna nesa ga cimma shinkafa da Niger ya kamata su samu a wadace. Yan ka doka kaman al'umman Niger wajen miliyan 20 muke. To shi kuma shinkafa duk mutum guda ya kamata a shekara a samu mishi kaman kilo wajen 22. To yan ka dauki wannan lisahi wato a bukatunmu na yanzu ga lokacin da na yanzu. Yanzu lokacin da muke cikin shekarar wannan kenan ton 435 ya kamata mu noma. To mu kuma abin muke noma ton 130.
To yanzu bari mu je can birnin Kwanni inda Haruna Mamman Bako ya aiko mana da rahoto akan yadda kungiyoyin manoma da yan kasuwar albasa suka gudanar da wani taro a garin Madawa da nufin farfado da farashin albasar.
A garin Madawa ne da ke cikin jihar Tawa ta Jamhuriyar Nijar aka gudanar da taron waɗanda ruwa da tsaki ya shafa game da noma da dako da saye da sayar da albasa na kasashen Jamhuriyar ta Nijar da Tarayyar Najeriya da kasar Benin. Makasudin taron shine sanin matsalolin da suka dabibiye tashin farashin albasa a halin yanzu. Sabanin haka irin wannan lokaci a ƴan shekarun da suka gabata, Alhaji Mustafa Kadri sarkin Abzin shine shugaban kungiyar Oro ta manoma albasa na kasashen yammacin nahiyar Afrika da ma Afrika ta tsakiya wanda ya jagoranci taron na garin Madawa.
To da mun so mu yi kokari Oro ya yi kokari ya she kamar cikin kasashe waɗannan suke na su wane ne wane ne su ma a raba su da wannan wahalan da suke na suna yi. To Allah dai yanzu dai yana nan yana samu kaɗan-kaɗan mun wara da Burkina Faso. Mu da kun ga Burkina Faso in mun kalo da albasan mu da buhu wajen uku hudu biyar ake rabewa ga hanya. To yanzu mun samu mun ce wannan anarki ce ba sai ya kace ba anarki da tunanci kaman kwashi da bakani ne
zai ta kabara
kaya tun ana corruption na kuɗi. Yanzu mun koma hadda corruption na kayan mu a je mu raba da muka samu kai an taro ruka da su. Ina jin yanzu abun ya rage da wuce kai sa buhu guda kamar kuɗin da aka bada ta zo ana bada a Najeriya ba su da rashi ba da ce sai kenan dan sanda ko dan doka da Abdul Sani shine ke yi amsan kuɗin.
A nasa bangaren Alhaji Shehu Maidabo sarkin albasa na sarkin musulmin tarayyar Najeriya bugu da ƙari shugaban kungiyar manoma da ƴan kasuwa ta albasa ta Najeriya ya ce wannan matsalar harkar albasa rashin tsarin manoman da sauran masu harkar albasar ne ya haifar da ita.
Manomi ba ya da jaji ba ya da isasshen sani ko ilimi na kimiyya kamar sauran ƙasashe sani suke da shi. Manomin ba su iya noman zamani ba munamu na Najeriya. Noma sun ka iya wanda aka gada babu da wani cikakken injin ko injinan muka ko wani magani ko wani taki wanda zamu iya amfani da shi ko iri wanda zamu iya amfani da shi na albasa wanda zai sa albasar nan ba za ta lalacewa ba. Alhamdulillah shigowar wasu kasashe da wasu kungiyoyi da wasu kamfuna mun fara ganin ci gaba daga bakin shigowar su zakkuwa yanzu. Na biyu matsala ta ajiyar albasa wanda kuka san kuka ajiye ta duk haka muka ajiye ta haki muke samu ruhi haki muke sawa kuri kamar ta ku take lalacewa.
Ita ma Jidonu Clotildo mai saye ta sayar da albasa ta hanyar tsarlakar da ita daga Jamhuriyar Nijar zuwa kasar Benin ta bayyana irin matsalolin da suke fuskanta game da wannan lamari na harkar albasa da ta ce yana haddasa musu hasaroli masu yawa.
Akwai
hasara mai yawa kasancewar mota biyar zuwa mota 15 ke shiga kwatanni a kowace rana shaƙe da albasa na hali mukan sai buhu a jika 20 a nan Jamhuriyar Nijar a can
godi da sayar da shi a jakan 11 ganin cewa kasuwar shaki take da albasa domin kar kai hasara kenan kai hasara jikka biyar
to jama'a yau ma dai abin da ya sauka kenan a shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC da Hassan Umar Tambuwal da Sule Mumuni Barma da ma Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni da suka ba da gudunmuwa a shirin Mustapha Nasir Batsari ke cewa mu zama lafiya
to a gaida na Batsari yanzu kuma ga Binta Yero da kadan daga cikin dimbin ra'ayi da kuma su saurare kuke aika mana ta hanyar email
Ayau sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Abdulmumin Maigudu yace yau ma dai mun shigo wannan fili ne domin mu yi kira ga wasu daga cikin shugabannin nahirar mu ta Afirka waɗanda suke halartar wani zama a ƙasar Japan da ya kamata su tattauna abubuwan da za su amfani kasashen mu na Afirka ba wai a shashayi ba a yi kuma hira muna fatan ganin sauyi a wannan zama sabanin waɗanda aka yi a baya mun gode Sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgin. Yace salon VOA Hausa, kasancewar harshen Hausa a matsayin na 11 a jerin harsunan duniya wani abin alfahari ne ga mu Hausawa. Duk da kalubalen da harshen yake fuskanta, ta yadda zaka ga dan Hausawa ya gaza a fadar sunayen wasu abubuwa da Hausa sai dai da Turanci. Misali, Bahaushe dan shekara 25 zuwa 30 ba zai iya fadar sunan window da Hausa ba. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Sanusi Ishaq Adam yace assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku mika mana koken mu ga mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan ya taimaka ya dubi hanyar mu da ta tashi daga tudun wada zuwa kare ta zarce bakin ruwa hakika wannan hanya ta mu ta lalace matuƙa kuma hakan ba karamin koma ba yake kawo mana ga al'ummar mu ba saboda haka muke fata mai girma gwamnatin jihar Kano sai dube mu da idan rahama ya kawo mana dauki cikin gaggawa Allah ya sa mu dace mun gode mu VOA Hausa muna godiya to jama'a ku ci gaba da aika mana sakonnin ku da ra'ayoyin ku godiya muke yi huta lafiya
to madalla ka kuma karkare ga takaitattun labarai
Kotun kare haƙƙin bil'adam ta Ture ECHR ta yi allawa dai da Russia kan laifukan cin zarafin da aka yi wa Sergey Magnitsky wani lawyer mai yaƙi da cin hanci da Russia wanda ya mutu a tsare a shekarar ta 2009 a hukuncin da ta yanki a yau Talata kotun da ke Strasbourg ta ce bai samu cikakkiyar kulawan kiwon lafiya ba kan wasu cututtuka da Magnitsky din yake ta fama da su wanda hakan ya jefa rayuwarsa cikin hadari Kotun mai alkalai 7 cike da dan Rasha baki dayansu ne suka yanke hukunci da cewa lawan ya fuskanci zalunci daga hannun masu tsare da shi kuma ba su adalci ba a cikin rike shi da aka yi a kurkuku wanda ya kwashi tsawon lokaci an umurci Rasha ta biya dala 37,800 ga matar Magnitsky da mahaifiyarsa
to a gaishe ki da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu na ƙarshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyin ku kan hanyoyin da kuke gani za a iya kare kimar Najeriya idan duniya ganin yadda waɗansu kalilan ke bata sunan ƙasar za ku iya garzayawa shafunan mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter domin yin tsokaci kan wannan batu da kuma bayyana ra'ayoyin ku kuna kuma iya sake sauraron wannan shirin baki ɗayansa a shafinmu na internet voahausa.com yanzu a madadin Hadiza Kyari da Malama Judy da kuma injiniya mu Alheri ke muku fata Alheri sai ku dakata ku saurari shirin yau da gobe